masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
wayo ni way Allah way Allah ni dola unkuka tunda daina ga marayaye domin kwarayaye dole zai zama ga wasa ganye
jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu sauraro ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wannan ni Ladan Ibrahim Aiwace shiryawa kuma da gabatar yau shirin zai leka jihar Kaduna ne inda wakilin hula ke neman kai hukumar zaben jihar Dare domin ko bayan kammala zaben kananan hukumomi a jihar hatta gwamnatin jihar Malam Nasir El-Rufai ya alince cewa an samu kurakuwa a wasu kananan hukumomi yau shirin zai ci gaba da kawo muku kashi na biyu ne kuma na ƙarshe akan abubuwan da suka gabata a shekarar ta gabata a cikin wannan shirin kuma a cikin wannan shirin na yau za mu fara ne da batun zaben ƙasar Faransa wanda ya kawo shugaban ƙasar da ke kan karagar mulki yanzu wato Emmanuel Macron kuma na tattauna ne da takwarar aiki na ɗan asalin jamhuriyar Nijar da ke zaune a ƙasar ta Faransa to masu aure yau kuma wannan shirin zai ɗaga aya amma dundukan waɗanda aka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta zai sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
imma ba ta dago
jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu sauraro da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa masu sauraro a tarihi ma cikin shirin gaba domin jin bambancin rayuwar turai da gida Afirka yanzu amadin bakon namu Abdulrahman dan Iliko Toko da Julie Gresham da ta zai da sautin shirin ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
kina san yin lamarin da muka samu kanmu kenan wayannan yan kwanaki mun tashi da wannan labari ne nauyi kware da gaske
ba shakka
game da rashin tsohon abokin aikin mu
ba shakka malama Grace lalle kamar yadda kika faɗa mun tashi da wato labari mai soyayya zuciya saboda wannan gagarumin rashi da muka yi na Ladan Ibrahim Aiwa
hali aka ce menene zanen
zanen dutse
ba ka sanin mutum da halin shi sai bayan ya bar wannan duniya lokacin da muka kafa wannan shafin mu na sada zumunta cikin dare da muka kafa wannan cikin minti 30 idan kaga irin mutanen da suka yi ta mai da matali yanzu haka dinnan dai mun samu waɗanda suka tsokaci kan wannan rasuwa ta shi kusan mutum 4,000 banda waɗanda suke ta su ma kafawa a shafukan su na sada zumunta sama da 700 a halin yanzu
gaskiya ne
wannan ya nuna kuma baki iyakacin waɗanda zaka je suna ainihin waɗanda suka san shi sosai banda waɗanda suke jajantawa dai kawai sabili da goyon bayan abokan aiki waɗanda suka san shi sosai suna yaba halayen kirki nashi musamman batun zumunci da yake da shi
a gaskiya malama Grace wannan ko shakka babu saboda ka'ida cewa wato ba wai sai bayan bashi ba tun yana da rai Ladan wato mutane da dama kowa na faɗan irin kyawawan halayensa na zumunci da taimako wanda ke ga kamar ni na yanzu mafaɗin ni a ganau ne ba jiyau ba tunda kin ga lokacin da na zo zan iya ce Ladan shi ne mai masauki na shine yayi ta dawainiya da ni da ta iyali na tun ba ni da mota har shi na shige min gaba na zo na sayi mota ta wato ko kusan komai ma zan ce dawainiya ta zuwa na nan America ina bako ladan ne ya wayar da kai na ya nuna min komai har gidan da nake ciki ladan ne ya shige min gaba naje muka bi hanyoyi muka samu saboda haka kuma daga baya nazo na fahimci cewa ba ni kadai ba kusan da kowa haka ladan yake da manyan shi da waɗanda suke tsaran shi da ma kananan garin shi wannan mutum Allah dai ya masa gafara amma lalle ina ga miki ya bar gibi ba ga iyalin sa kadai ba wato ga kowa ya bar gibin da suke shi to gaskiya Allah dai ya kyauta
to na ga maka mu ai na baka labarin waccan karamar sallah da aka yi ta cikin wannan yanayi na corona nake cewa dama mu mun saba zuwa yawon sallah to daya daga cikin gidajen ainihin ma gidan da zamu ce muna zuwa yawon sallah da ba inda sallar da ba ta wuce ne ta ce gidan filadan domin filadan ya zama kamar wani kani ne a guri na muna zumunci ba na zumuncin ma'aikata ba tun kafin ladan ya zo nan Amurka ne lokacin da muka fara zumunci da ladan lokacin yana wakili ban taba sa ladan da ido ba ido da ido ba mu taba yi da ladan ba sai lokacin da ya shigo Washington ofishin Washington amma tun lokacin yana gida Najeriya in yana da shawara ina daya daga cikin manyan abokan shawarar shi a cikin office ma na hakikanta cewa kafin ya gaya min wani abu sai ya gaya min kuma akwai abin da zai nemi shawara a wurin da bai nemi shawara a wurin kowa ba haka da zumuncin mu yake
Allahu akbar
dashi to na gaya maka a wannan ina bada labarin cewa mun yi ina baka labarin mun yi wannan mata da abari hukunci cewa mun je mun yi yawon sallah na bada tazara din nan muka je aka kawo dafa mana abinci a gidan ladan ne aka dafa mana abincin sallah na aka ce tunda ba a zuwa yanzu ba za a dafa kawai ku zo a zo a dauka aka je aka miƙo a bakin kofa muka dawo gida muka baje to wannan kamar yadda muka faɗa ni da kai cikin ɗan kwanakin nan har lokacin da Allah ya yi miki rasuwa ran asabar ran ina gidan sa ga wajen ƙarfe 8 rabi na dare
gaskiya ne
ban san yadda zan bayyana wannan rashi ba na san yana
Allah ya malama kai sai dai mu ce kawai mun yi babban rashi Allah ya gafarta masa ya kyauta ta bayar da bari
amin
wayo kai na mutuwa riga ce ba ta fita bigar nan dai mutuwa da zan yi wadana tube ta wayoni kallamar mutuwa na tautan kaina ba zan manta badan mutuwa ta yi mun yankan kauna ta da wasu man baba mahaifi
mun sami sakonni duk sakonnin da zamu karanta yau sakonni da dama kamar yadda muka bayyana full muke fadi kowane lokaci kowace rana komai kirkin ka ba za ka gama kasuwa da gaisuwa ba su gini daka dukan lahirin masu sauraron waɗanda kuka aiko da sakonni muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka da alheri kuma a shafin na Facebook kamar yadda muka faɗa mun samu sakonni sama da waɗanda suka dai latsa su nuna jimamin su muna da kusan mutane 4000 banda waɗanda suka yi ta suma yayatawa a shafukan su na sada zumunta Allah saka da alheri muna godiya kwarai da gaske kaiwa daga nan America daga kungiyoyin da ladan ya alaka da su kungiyar zumunta tun zuwan shi wannan kasa ya shiga wannan kungiya tana cikin daya daga cikin kungiyoyin arewacin Najeriya da ya yi zumunci da su dumunduma wato kungiyar zumunta reshen Washington DC gaisuwar ta'aziyya daga shugaban wannan kungiya David Dimas da sauran membobin wannan kungiya da tsohon abokin aikin shi Reverend Adamu Kila da iyalansa sai kuma gaisuwar ta'aziyya daga Briska Das da iyalanta da kuma Linda Mamar Comfort da iyalansu da fatan Allah ya ji kansa ya kuma kyautata namu ƙarshen
to amin malama Grace kar mu manta da kungiyar nan ita kuma za a ce kanwar kungiyar zumunta wato kungiyar nan ta dangi forum wadda kamar yadda kika sani a dani dake wato su ne za a ce suka yi ta wato shige da fice wato tun lokacin da bawan Allah nan yake kwanci baya da lafiya har ya zuwa rasuwarsa har ya zuwa jana'izar ta wato da komai za a iya cewa kungiyar ta shige mana gaba kuma mun yi an yi abubuwa da dama abinda ba zan manta ba ma inda duk ma naji kungiyar nan ta dangi shine nake tunawa saboda watanni biyu da suka wuce lokacin da za a dauki azumi to da ke mishi ladan sai nake lashi kamar yadda nan kina gaya miki shine komai duk abin da ban sani ba shine zan kira nake ladan to naji ana cewa za a dauki azumi shin ya za a yi sai yace shin baka cikin dangi sai nace mishi a menene dangi yace ai wata kungiya ce ta sunan dai mazauna ƴan Najeriya mazauna nan amma dai ana kuma ba da bayanai na dukkan abubuwan da ake ciki nan take kira shugabanni sai aka saka da ni nan take kuma ana ganin wata aka gaya ni ana kuma ganin watan sallah kuma aka gaya musu kinga ba za mu manta da wannan kungiya ba Allah ya saka mata da alheri kuma muna godiya kware da gaske
shugaban Hassan Sallauji biya matashi ne amma matashi ne halin dattawa kware da gaske akwai shi da hada kan jama'a akwai shi sanin ya kamata Allah ya sa Allah ya shiga gabanka da sauran membobin waɗannan kungiya baki daya Allah kuma ya saka da alheri duk duguniya da ake da duk waɗanda suka samu kansu cikin kowace irin bukata Allah ya saka da alheri
amin kuma amin malama gari
duk da yake muna jin zafin wannan rashi babu wanda wannan rashi zai ma zafi kamar tamkar dage shi
dalilin
da haka wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari da ke jihar Niger ya hado mana rahoto na musamman akan rayuwar wannan mamaci inda ya hira da dangin shi to na Batsari gare ka
Margayi Ladan Ibrahim Ayawa wanda dan asalin karamar hukumar Kwantagora ta jihar Niger a arewacin Najeriya ne wanda aka haifa a cikin watan Nuwamban shekara ta 1964 ya fara karatunsa na primary ne a Nagwamatsi Primary School da ke cikin birnin Kwantagoran daga nan ya wuce Gwamman College Wushishi kafin daga bisani ya wuce Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto kafin wucewarsa headquarter gidan Radiyon Murya Amurka a birnin Washington DC yana daya daga cikin hazikan wakilan sashen Hausa na murya Amurka a Najeriya mai aika rahotanninsa daga birnin Iko babban birnin jihar Lagos a kudu maso yammacin Najeriya inda a lokacin ya taka muhimmiyar rawa sosai wajen bin kadin shari'ar nan da ta dauki hankalin duniya wato ta tsohon dogarin tsohon shugaban kasa Margayi Sani Abacha Manjo Hamza Al-Mustafa
shugaban da Hamza Al-Mustafa an kama shi tun ranar 22 ga watan Oktoba 1998 akan laifuka da suka hada da kwashe kudin marigayi da Sani Abacha da kuma yunkurin kashe marigayi cin Alhaji Ibro da yunkurin juyin mulki sai na karshe na kashe marigayi ya kudura da Abdullah wanda sallo akan hankali aka yi ta sallama karatun da ya bayan daya sai na kashe Hajji ya kudura da Abdullah ne wanda ya kawo har wannan lokacin ya kuma kotun dawon kara ta sallame shi Ladan Ibrahim Ayawa mai Amurka daga Lagos a Najeriya
to koyaya ƴan uwan Ladan Ibrahim Ayawa na jini suka ji da wannan rafi ko da yake dai suna cikin wani yanayi na katsuwa amma dai ga abin da suke cewa
to sunana Abdullahi Ayawa kuma karina ne uwan mu ɗaya da shi shine karina na biyu akwai Ali wanda yake bina sai shi Ladan
to rasuwa kan tunda abu Allah ya riga ya kawo bayan da muka yi dole mu dauka amma ka akwai zashi sosai to dai wanda zai aka ce maka ya san uwa ai ka san akwai tashin hankali to abinda zamu yi kawai shi ne dai abinda Annabi ya ce mu shine hankuri dole mu yi hankuri Ladan dai gaskiya fi sabilillahi ni iyala kani na da shi ba san ran da na ga an raba shi da wani ba cikin yan uwan shi babu Ladan ba mai san hada bane sai da hada ko alama
sunana Rabi Ibrahim Ayawa kuma kanina ne uwan mu ɗaya uwan mu ɗaya ina jin bacin rai kuma ina mai addu'a Allah ya ji ƙarfi Allah ya yi mishi da sauran musulmi baki ɗaya
ran da dukkana ya kare ko a ɗaki ko a zaure ka rufe kofa da kyaure zata zauran za a zare ba da kamata ja in ja ba ba a jinkirta wa kowa ba a gaggauta wa kowa ajami ko larabawa in ta zo to sai mashewa ko sakan ba a dada ba.
Manya-manyan abokanan ladan da suka taso tun suna yara ƙanana sun ce rasuwar shi ta yi matuƙar girgiza su, kuma ta bar wani babban gidi da zai yi wahala a cika shi a tsakanin su.
Sunana Ahmed Babangida, Kwanta Boro, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya gafarta mu ladan Ibrahim Aiwa. Ladan Ibrahim Aiwa abokina ne, aminina ne, kuma dan uwana ne. Allah ya ji kansa, Allah ya sa ya huta. Rashinsa ba karamin rashi bane sosai, ya jijjiga ni kwarai da gaske saboda kamar rasuwarsa har zuwa ana kingin kwana guda. Allah ya karbi ransa. Na yi magana da shi, na tambaye shi yaya jikin, ya ce alhamdulillah. Na
sunana Sanata Ibrahim Musa, ladan abokina ne, dan uwana ne, aminina ne, saboda mun tashi tare. Kada muka je makaranta, karamar makaranta secondary school, muka kuma je jami'a tare. To tun lokacin nan muna tare da ladan har lokacin da Allah ya ɗauki rayuwar shi. Rayuwar ladan zan tuna shi ne mutum ne mai aminci, mutum ne mai alkawari, mutum kuma mai mutunci, mutum mai zumunta kwarai da gaske. Abinda ke mani zafi da rasuwar shi shi ne kwanakin nan ba mu yi gaisuwa da shi ba. Jiya nake tunanin an yi sallah bai kira ni ba mun gaisa. Kwatsam sai mata na ta kira ni, take ce mana wai an ce ladan ya rasu. Sai mata a'a, to ka ji abin da yake mani zafi.
Sunana Dallami Umar Rijau. Ladan Aiwa abokina ne, kuma ajinmu guda tun lokacin da muka je aji ɗaya na secondary, wato form 1 kenan, 1978 muka tare da shi. Kuma muna tare, muna hulɗa na arziki
a makaranta kenan,
a Government Science Research College Wushishi. Daga nan bayan wannan mun sake haɗuwa a Usmanu Danfodio University Sokoto, duk da cewa na riga su yi jama'a sun zo bayan mu ne. Kuma muna hulɗa na arziki da shi har zuwa lokacin da ya koma ga Allah, har lokacin da mahaifiyarsa ta koma ga Allah shi ne lokaci na ƙarshe da muka haɗu cikin watan February. Ina jin so ladan mutum ne mai mutunci, bai son ya ga an keta alfahamin mutum ko kaɗan, kuma yana da kula da ƴan uwa, baya da ruwa, mutum ne kuma mai haba da jama'a. Idan har kuka zauna da shi na minti biyu, insha Allah za ka so shi, saboda yana da yawan barkwanci, mukan tawaka sosai. Ubangiji Allah ya gafarta mashi, ya albarkaci kuma abin da ya bari.
Ko shakka babu dai, rashin ladan Ibrahim Aiwa babban al'amari ne da ya shafi ire-irenmu, da ya ba mu gudunmuwa sosai ta hanyar shawarwari da kuma nuna mana duk wasu hanyoyi na kwarewa akan wannan aiki na jarida. Fata dai Allah ya gafartawa ladan Ibrahim Aiwa.
Mutuwa ba ta kulawa, saurayi ko da budurwa, yanzu ta mai shesu gawa, babu saurayi takatawa, ba ko za ta jira jiki ba.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.
To madalla a gaida na Batsari. To malama Grace, haka kuma wato abokin aikinmu ko kuma wakilinmu da ke Lagos, wanda za a iya cewa kamar shi ne mai gurbin ladan a wannan wurin, duk da yake ya yi aiki shi ma tare da ladan a wani wurin daban, wato Babangida Jibril, shi kuma ya duba mana ɓangaren abokan aiki, wanda kuwa ya san a nan Lagos ɗin a nan ne ladan ya yi zama a matsayin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, kamin Allah ya kaddare ya dawo nan Washington DC. Saboda haka ga Babangida shi kuma dangane da nashi ɓangare na abokan aiki. Babangida, gare ka.
Ga yanzu dai ɗan uwa da abokan arzika na ci gaba da miƙa saƙonsu na ta'aziyya ga lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma iyalan marigayi Alhaji Ladan Ibrahim Aiwa, tsohon ma'aikacin muryar Amurka da ya rasu a ranar Laraban nan a ƙasar Amurka bayan gajiyarwar jinya. Daga cikin waɗanda suka miƙa ta'aziyya ta su har da tsaffin abokan aikinsa na nan gida Najeriya da suka yi aiki tare, walau dai a muryar Amurka ko kuma a birnin Lagos. Da farko dai ga Hajiya Madina Dauda, shugabar ofishin muryar Amurka da ke birnin Abuja.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rashin ladan Ibrahim Aiwa babban rashi ne gare mu abokanan aikinsa da kuma ɗan uwansa gaba ɗaya. Ni ce ma zan zama mareniya in na zo America, domin kullum in na shiga America sai ya ce min, maman Hafsa, ni kuma in ce baban Hafsa, ki zo gida za a miki tuwo irin na gida, ki zo ki ci. Sai in ce to ga ni nan zuwa. Sai in hau jirgi in tafi har unguwarsu, ina zuwa zai zo tashin jirgi ya tare ni. Ubangiji Allah ya gafarta mu Ladan Ibrahim Ayawa, mutumin kirki, Allah ya gafarta masa. Allah ya sa dunya da yi ta zama kafara a gare shi. Allah ya raya abin da ya bari a baya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya muni babbar rashi na Ladan Ibrahim Ayawa. Wallahi abin da nake tunawa da shi shine wannan shirin nasa na zabe ko nadi. Wanda wani lokaci da ya ta yi hutu ya bani a rikon gida na shirin, daga baya kuma na ci gaba da gabatar da wannan shirin. Shirin ya yi tasiri, wato Ladan mutum ne wanda in za ku yi hulɗa da shi to sai dai aiki aiki tukuru. An yi babbar rashi, Allah ya ji kansa da rahama, Allah ya sa ya huta, iyalinsa kuma da sauran ‘yan uwansa, ina yi musu ta’aziyya da wannan rashi da aka yi. Allah ya masa rahama, ko kuma in tamu ta zo, Allah ya sa mu cika da imani.
Sunana Zainab Babaji. Farkon haduwarmu da Ladan Ayawa Abuja ne lokacin da muka je wani taro na wakilan VOA a shekara ta 2009. Tun daga wannan lokaci Ladan zai kira ni yana raha muna wasa da dariya. Har wata ran zan je wani course a Lagos. Na kira shi ya dauke ni a filin jirgin sama, ban san gidan da ‘yar uwata take ba. Haka ya dinga yawo da ni a cikin garin Lagos har san da muka samu gidanta. Ladan mutumin kirki ne, ko da ya je Amurka lokaci-lokaci zai kira ni mu gaisa da wasa da dariya kafin ya bani aikin da zan yi masa. Allah ya ji kansa da rahama.
Sunana Bashir Ibrahim Idris, babban edita a Radio France International. To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na san Ladan Ayawa shekaru sama da 13 da suka gabata lokacin da na zo Lagos na kama aiki a matsayin editor in chief na Radio France International. Ya karbe ni hannu biyu, ya bani masauki, mun yi zaman lafiya, mun yi aiki tare, mun shaku sosai har lokacin da Allah ya dauke shi ya mai da shi Amurka, cibiyar tashar muryar Amurka. Amma duk da haka ana ci gaba da sada zumunci, an yi zaman lafiya. Sadan mutum kirki ne mai gaskiya da rikon amana. Babu abin da za mu ce sai mu ce Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama, Allah sa ya huta, Allah ya ɗaya zuri'arsa.
Sunana Mansur Bala Bello na tashar Deutsche Welle a Lagos. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Margayi Ladan Ibrahim Ayawa, wanda muka zauna da shi a Lagos muka yi aikin jarida, babu shakka Ladan mutum ne mai addini, mai kishin aikin da yake yi, mai kishin harshen Hausa. Allah Ubangiji ya gafarta masa.
Haka su ma wanda suka yi zaman arziki da margayi Ladan Ayawa a birnin Lagos sun miƙa ta'aziyyarsu ga iyalansa da kuma abokan aikinsa.
Assalamu alaikum.
Da fatan Allah ya ji kan Ladan Ibrahim Ayawa daga fara babin da cikin murya Amurka daga Najeriya.
To mu ma a nan ma'aikatan sashen Hausa, illahir ma'aikatan murya Amurka ma baki ɗaya zan ce ba sashen Hausa ba, domin muna karɓar saƙonni daga kowane ɓangare na wannan gida na murya Amurka da yake da ɗaruruwan ma'aikata. Mun kuma
ke san gidan wani gari ne daban in gaya miki.
To ga abin da shugaban sashen Hausa Ali Mustapha Sokoto yake faɗi dangane da shi marigayi Ladan Ibrahim Ayawa a madadin sauran abokan aiki baki ɗaya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To Grace wato cuɗanya ta da marigayi Malam Ladan Ibrahim Ayawa ta ƙarshe a duniya kafin ya bar ta faru ne ran Alhamis 16 ga watan jiya na Yuli, ranar da na kira shi domin an gaya min baya da lafiya. Na yi masa text, ya maido min da text, sannan kuma daga baya kira ni a wannan rana ta 16 ga watan Yuli na wannan shekara ta 2020. Wannan ita ce magana ta da rubutu tsakanina da Ladan na ƙarshe a duniya. Kuma wallahi ranar da ya kira ni ce ya ji dama da garin lafiya da aka ce yana fama da shi, kuma da bakinsa ya kira ni yake gaya mu kuma da jimurinsa da ƙarfi. to ban kada jin duriyar sa ba sai jajibirin ranar da Allah zai karbi abin sa. Ladan duk wanda ya san shi ya san mutum ne kamalallin mutum mai kamun kai mai mutunci wanda kuma yana da taimakon jama'a ko jiya sai da shugaban sashen Swahili na mura Amurka wato Hamza Mamuru ya kira ne ke ce mun ashe ba ladan din nan bane da naje Lagos wata rana ta dawainiya da ni a cikin Lagos na ce to ai ba wani ladan domin shi ne wakilin mu illa shi ladan dan kawai. Saboda haka duk wanda ya san ladan da kika samu wanda zai soki lamirin ladan ba abin da za mu ce illa ba sashen Hausa na mura Amurka ko kuma ita gidan rediyon Amurka ko wanda suka san shi abokansa da sauransu ba. Duk wanda ya san ladan ya yi asara ko kuma ya yi babban rashi na wannan bawan Allah muna masa kyakkyawar fata na cewa ya gama lafiya insha Allah kuma muna masa addu'a na Allah ya ji kansa ya rahamshe shi ya sa ya huta mu kuma da ya bari ana Allah ya sa mu cika da imani. Ba wani abu da muka sani game da ladan illa alherin sa muna fata ya bi shi har lahira. Assalamu alaikum.
To amin Allah ya karba roƙon dukkan waɗanda suka yi addu'o'i na musamman domin wanda ya rigaye ni da kuma iyali da ya bari a baya. To naga lokaci ya kawo gaba sabili da haka anan za mu jabirci sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana yanzu a madadin
Murtala Faruk Tayinna.
Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri Allah kuma kyautata namu ƙarshen
ran da dukwana ya kare ko a daki ko a zaure kauce ko fara kyaure za ta zo ran za a zare ba da kamata ja in ja ba ba a jinkirta wa kowa ba a gaggauta wa kowa ajami ko larabawa in ta zo to sai macewa ko sakan ba a daɗa ba kundi dai ko ɗan uwana manya manya da ƙanƙanana za ta zo musu ko a gona ko a ɗaki ne na kwana in ta zo ba za su kwan ba malamai ko jahidawa masu kuɗi tallakawa masu mulki dogamawa za ta zo musu ba da baiwa ba ganin matsayin take ba dubi ayan ƙur'ani kullu nafsin tayi bayani za'iqatul mautu aini ko a ƙauye ko a birni babu wadda ba zai mace ba duk mutum da sanadin shi wani ya yi cuta ta ja shi wani ba ciwo ta kai shi wani ko haɗari ta ja shi babu yadda ba za ta zo ba wani na yawo a titi wani na tinki a kanti wani ko na shafa fenti wani ko ya kama kati bai sani yau zai mace ba wani na fama da aiki wani na sukuwa a doki wani na wanka a tafki wani ko ya kama wanki za ta zo bai karasa ba wani ko na cin abinci wani sai in yayi barci wani na fama da kunci wani na a cikin talauci za ta zo masa bai.